أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shine ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Laraba, wanda yau 21 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda kuma ya dace da 12 ga watan hudu miladiya 2023. Muna cikin suratul Dukhan. Wannan ayoyi da aka karanto, an karanto su a jiya, mun zo daidai aya ta 14, lokaci ya yi mana halin nasa. Wannan ayoyi da muka karanto a jiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayanin cewa mushrikan Qurayshawa, duk da gargadi da jan kunnuwa da aka yi ta yi musu da nasiha ta yau da kullum, wannan bai ratsa zukatansu ba, bai kuma shiga cikin kunnuwansu shiga ta amfani ba, ya shiga ta wancan kunne ne, ya fita ta wancan. Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa suna cikin shakku, suna ta wasanninsu. To amma tun da haka halinsu yake, aka ce wa manzo alaihi salatu wassalam, ka je ka yi jira, ka yi sauraro, ran da sama za ta zo da wani hayaki wanda yake bayyananne, wanda yake lullube mutane, kuma wannan azaba ce mai radadi, wanda har suka dunga addu'a cewa ya Allah ka yaye mana wannan azaba, za mu yi imani, kuma suka roki manzo alaihi salatu wassalam cewa ya musu addu'a. To Allah sai ya nuna duk wannan dadin baki da suke yi, da wannan roman kunne da suke yi, magana ce wadda ba mai amfani ba, ba kuma ta fito daga cikin zukatansu ba, kawai saboda sun samu kai a cikin mawuyacin hali ne suke neman mafita, ba wai don za su rusu nasu yadda da gaskiya da ta zo musu ba. Shine Allah ke cewa anna lahum dhikra, ta yaya amfani da wa'azi zai kasance a wajensu, waƙalu mu'allam thumma tawallaw anhu, sannan sai suka juya baya a can, thumma tawallaw anhu waƙalu mu'allamun majnun, thumma tawallaw anhu waƙalu mu'allamun majnun. Allah ke cewa anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin, thumma tawallaw anhu waƙalu mu'allamun majnun. Ta yaya za a yi sai amfani da wa'azi su ɗauke shi hannu biyu, alhali manzo mai fayyace abubuwa ya zo masu, amma kuma sai suka juya masa baya suka ce mu'allamun majnun, ai koya masa ake kuma mai halin ka ne. to nan akwai abubuwa guda biyu da zamu kalla. Na farko wa qalu mu'allamun, suka ce koya masa ake. Duk mutumin da yake so ya kauce ma wani abu, to duk raunin hujjarsa sai ya kawo ta, duk raunin uzurinsa ne yake yarda da wannan, ko da shi kansa bai gamsu ba, ballantana mai ji ya gamsu, to sai ya yi kokarin kawowa. Kun ga a cikin suratul Nahl Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Allah ce tabbas muna sane da cewa abinda suke fada, sai suke cewa wato abin nan innama yu'allimuhu bashar, wani mutum ne fa kawai yake koya masa. Su yanzu a tasu fahimtar mutum ba zai iya koya wa mutum wani abun alkhairi ba, su kuma yanzu sun yadda su koya ma waɗansunsu wani abu a rayuwa. To amma sai suke ganin cewa ai wai shi manzo alaihi salatu wassalam wani mutum ne yake sanar da shi wannan karatun, kuma sai yake da'awar cewa mala'ika ne yake zo masa da shi daga wajen Allah. Wanda abinda zan iya tunawa, abinda malaman tafsiri suka faɗa a wannan ayar, akwai wani banasare wanda makeri ne, idan zai wuce ta kusa da gidan manzo alaihi salatu wassalam a Makka, to sai ya shiga ya saurari alqur'ani, ya saurari maganganu na hikima daga bakin manzo alaihi salatu wassalam, ko a halin tafiyarsa ko a halin dawowarsa. To shi wannan banasare ne ya iya rubutu da karatu. Kun san fil galib shi yasa kullun ilimi yake da amfani. Ilimi kowane iri ne, in dai ilimi ne ko na addini ko na rayuwa, to yana da amfani, domin zaka ga cewa ya haskaka wa mai shi waɗansu abubuwa wanda ma shi da wannan ilimin ba zai samu wannan ba. To shi a matsayinsa na yana kan addinin Kiristanci na wancan lokaci, to sai yake ganin waɗannan abubuwa da manzo alaihi salam yake faɗa sun yi kamanceceniya da abin da ya sani na addininsa, to sai ya zo ya ɗan zauna yana ji. To sai mushrikan Quraisha suka samu hanya, suka ce to ai wannan makerin nan da yake shiga wajensa, ai shi ne ma malamin nasa, innama yu'allimuhu bashar, wani mutum ne, to tunda wani mutum ne ba za mu yarda ba, shi kenan sun samu hujja. Allah sai ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi, harshen da suke karkata zuwa gare shi na shi wancan banasare, a ajamiyyun, shi ai bagwari ne, ba ajami ne, wa hadha lisanun arabiyyun mubin, shi kuma alqur'ani harshen larabci ne wanda yake mabayyane. Shi wancan da yake zuwa wajen manzo alaihi salatu wassalam larabcin ma kaɗan yake fahimta, ba zai iya rubutu da larabci ba, ɗan ji ne na sama-sama. Duk harshen da ba larabci ba sunansa gwaranci, Bahaushe bagwari ne, Fulatani bagwari ne, Bayarabe bagwari ne, Babarbare bagwari ne, Bature bagwari ne, duk wanda ba balarabe ba sunansa bagwari. Kar ma kai ma wani gori ka ce wani bagwari ne, kai ma bagwari ne, tunda kai ma ba balarabe ba ne. Saboda haka al'arabiyya daban, sannan al'ajamiyya daban. Larabci yana hannun dama duk wani yare wanda ba shi ba gabaki ɗaya, su kuma suna wannan ɓangaren. To shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa lisanul ladhi yulhiduna ilayhi, harshen da suke karkata zuwa gare shi na shi wancan ajamiyyin, ba ajami ne, wa hadha lisanul arabiyyin mubin, shi kuma alqur'ani harshen larabci ne karara mabayyane. To shi ne yake cewa anan sai suke cewa mu'allamun, ai koya masa ake. To kaga wanda za a koya mawa ya fahimta, mai hankali ne ko ba mai hankali ba? Mai hankali ne, kuma sai suka ce majnun, koya masa ake, kuma halin ka gare shi, ai ba zai taɓa yiwuwa tafaffe ya zama an koya masa abu ya fahimta kuma ya ɗabbaka wannan abin ba, har ma a ce je ya isar da wannan saƙon. ba zai taba yiwa ba, in zai tababben da gaske tababben ne, sai dai dan wani dukan shaho ne kadan haka, to zai yi fahimta wa'insu abubuwan wani lokaci ya kasa fahimta wa'insu, amma zai tababbe tibkan abinsa, ai babu abin da zai yi fahimta. To shi ne Allah yake cewa sai suke cewa mu'allamun majnun, sanar da shi wannan abun ake yi, kai halin ka gare shi ma. Sai Allah yake cewa inna kashiful azabi qalilan, mu masu yaye wannan azaba ne kaɗan, wannan kaɗan ɗin zai iya ɗaukan fuska biyu, ko dai za mu ɗan rage masa, mu rage masa nauyin azaban da tsananinta, misali idan tana 100 bisa 100 a yaye masa kashi 30 ko kashi 40, ko kuma ƙalilan ɗin mu janye masa ita baki ɗaya na ɗan wucin gadi. To kowanne ɗaya daga cikin biyun dai idan aka yi masu, lallai innakum a'idun, gidan jiya za ku koma. Wannan shi yake nuna munin zukatansu, shi yake nuna tsatsar zukatansu, shi yake nuna dafewar zukatansu da kafirci. Domin mutumin da yake cikin tashin hankali da tasko, idan aka ɗan rage masa wannan tashin hankalin, kaga yana sa ran za a ɗauke masa gaba ɗaya, to zai yi la'asar gabaki ɗaya zubar da makamansa ya ce ba zai sake ba, ya tuba. Ko kuma a yana cikin wancan bala'in, sai aka ɗauke masa gabaki ɗaya ya ɗan sarara, to zai ga cewa in ban yi ɗan azaba a sake dawo da wannan bala'in, to ni yanzu na sallama. To shi yasa Allah dan ya nuna mugun halinsu, sai yake cewa mu masu yayewa ne kaɗan, ko rage ƙarfin azabar, ko kuma ɗauke ta ga baki dai amma ɗan lokaci, amma innakum a'idun, kuma gidan jiya za ku koma. Shi yasa ‘yan uwa muka sha faɗa, duk hukuncin da kaga Rabbul Izzati ya yi a kan bawa, to shi ya san halin kayansa, shi ya san wato ainihin ɗan adam ba zai sarrafu ba sai da kaza da kaza da kaza. Ai, ba a banza kuka ga Allah ya tanadin gidan wuta ba, saboda ya sa akwai masu kunnuwan kashi, kai masu kunnuwan duwatsu, kashi ma ai za ka iya kwankwasa su zan da ne ya zama gari. To akwai masu kunnuwan duwatsu da ƙarafuna, duk abin da za ka faɗa masa, to gani yake shi wannan abun dabara ce kake so kai masa, daɗin bakinka ne so kake ka haramta masa wani jin daɗinsa da ya saba, so kake ka cusa masa wani ra'ayi naka, shi kawai abin da ke fassarawa kenan. Shi yasa kun ga kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul An'am, lokacin da ‘yan wuta suke ta kuka, walau tara idh wuqifu 'alan nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin, sai aka ce bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanhu anhu. Kun ga dai karshe kenan wannan wutar. Manzo alaihi salatu wassalam yace kashi ɗaya ne daga cikin 70 ɗin wutar lahira. Nas'alullahi salamata wal afiya. Wannan kashi ɗayan duk wata wuta da kake ji ta gidan kodi ce wutar lantarki, duk bala'in wuta bata wuce kashi ɗaya a cikin 70 ɗin ta lahira ba. Sauran suna can suna jiran kangararru. To amma duk da wannan azabar su ganta, da Allah zai dawo da su su shaƙi iskan duniya, za su koma gidan jiya. Ashe kaga da Allah ya ce walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal ins, tabbas mun halitta saboda wutar jahannama da yawa daga cikin jinsin ɗan adam da kuma aljanu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum al-ghafilun. To shi ya sanya duk lokacin da Allah ya maka kyauta ta fahimtar addini, da keta hannu biyu ka dunga roƙon Allah ƙari, kuma ka roƙe shi tabbata hatta al-mamat, har Allah ya karɓi ranka. Domin wani abu ne wanda Allah baya neman kai da shi, shiriya Allah ba neman kai yake da ita ba, kyauta ce da yake ba waɗansu da ya ga dama. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum, dukkanin ku batattu ne sai wanda Allah ya shirya, sai ce to ku nemi shiryata sai na shiryar da ku. To waɗannan gashi da shaidan alqur'ani cewa in ma an yaye musu azabar kadan to lalle za su koma. Kuma irin wannan wallahi ina tabbatar muku waqi'iyyan yana faruwa. Akwai wani bawan Allah da yake ce mun ganau ne, yace ya ga mutum mai taurin kai, laifi mutumin nan ya duddukan duniyar nan da akubar duniyar nan akai masa, ƙarshe sai aka rataye shi irin yadda ake rataye ragon layya, kan nalilu a ƙasa an hangin din kafafuwansa, aka dingaye masa azaba, sai yace a sauke shi zai faɗi gaskiya. Wallahi yace da aka sauke mutumin nan yan mintuna sai yace dama dan ya huta. To yanzu wannan me za ka yi mamaki ga ainihin taurin ka irin na ɗan adam? Wallahi yace duk abin da kake zato na kuɗa an ɗanɗana masa. Kai ka san ko ba duka a ce yanzu a rataye ka yadda ake yi wa rago idan an feɗe shi, a ce ka yi minti goma a haka, don Allah za ka samu kanka, ba duka ba komai. To ballantana ga nau'in azabobi kala-kala, amma saboda taurin zuciya, saboda taurin kai da ya huta sai ya ce da ba zai ya huta, ba zai ya faɗi gaskiya ba. Nasalu Allah salamata wa lafiya. To saboda haka Allah sai ke cewa gidan da za mu koma ko da an yaye muku, sai ya ce yawma nabtishul batashatul kubra, ran da za mu yi damƙa damƙa mafi girma, inna muntaqimun, lalle mu masu yin azaba ne ta ɗaukar fansa. Malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da wannan rana, yaushe ne yawma nabtishul batashatul kubra, wannan tun daga kan sahabbai aka samu wannan saɓanin. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu turjiman al-Qur'an shi da kansa yake cewa Abdullah ibn Mas'ud yana cewa wannan rana da Allah zai yi damƙa mafi girma ita ce yawmu badarin, ranar Badar, ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa mushrikan Qurayshawa iyakarsu, sun fito da ɗagawa da jiji da kai da fankama da ƙafafa, suna ganin cewa sai za su murtsike musulmi gaba ɗaya, saboda ƙasaita kullum sai su yanka raƙuma, wajen raƙumi goma suke yankewa su cinye a zama ɗaya saboda isa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sahabbai sun fito su 313 ko da 14 ko da 15, mafi yawa dai malamai sun ce 313, takubban su ma ba su wuce 11 ba a wannan lokaci. Dawakan da za a hau ba na ji sun kai 10, ƴan raƙuma su ma kaɗan, haka sahabbai suke karɓa-karɓa a wajen hawan abun hawa. Raƙumi ɗaya da manzo alaihissalatu wassalam da sayyidina Ali da kuma ina jin wane ne Abul Marfad, su uku suke karɓa-karɓa a kan raƙumi. Wannan ya hau ya tafi ya tafi, wannan ya sauka, suka yi magiyar duniya cewa manzo alaihissalam ya yi haƙuri ya hau shi kaɗai, ya ce ma antuma bi aqwamin ni, ba ku fi ni ƙarfin jiki ba, kun ba ku fi ni kwaɗayin lada ba. Almuhim wannan yana nuna ƙarancin abun hawan, in har ya zama a ce mutum uku ana shifting ana rotation a kan raƙumi ɗaya, to kai ka san akwai ƙaranci. Amma duk da haka Allah ya lallasa mushrikan Qurayshawa a hannunsu, suka kashe mutane 70 ringis, yadda ka san kaji ranan jajibirin ƙaramar sallah, dukkan su nan an kashe su. Manzo alaihi salam sai da ya da'irori ya da'ira kafirewa da nan zai fadi, yi wani da'ira ya ce kafirewa da ba wanda ya tsallake shacin da manzon Allah ya, aka kashe su 70 ɗinsu, kuma aka kama 70 ga sunan a hannu, abinda ba sa mafarkin zai faru. To kaga anan an ɗanɗana musu koda. Wannan shi ne ra'ayin Ibn Mas'ud. Shi ko Ibn Abbas sai ya ce Ibn Mas'ud yana cewa yawmu badarin ita ce ranan da za a yi damƙa mafi girma, ni ko ina cewa shi ne ranar tashin alkiyama. Ma'ana duk wata damƙa da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi to bata kai wadda za a yi ranar tashin alkiyama ba, domin ko sai aka ce al-batashatul kubra, al-kubra ala wazni fu'la af'alu tafdhil ne na muannath, kaman ka ce al-akbar kaga ka ce mafi girma idan muzakkar ne, in ka ce al-kubra mafi girma idan jinsin mace ne, to al-batasha kaga muannatha ne, shi yasa aka ce al-kubra wato ainihin mafi girma. To Allah sai ke cewa inna muntaqimun, to mu masu yin azaba ne ta daukan fansa ko kace ta ramuwar gayya. To wannan karashin shine yasa ma wasu suka rinjaye da maganar Ibn Abbas cewa ai Allah subhanahu wataala in dai azaba ce ta daukar fansa, to wannan sai an je lahira, duk abinda za a yi duniya bai wuce dan somin tabi ba, amma dai mutun ya rena kansa ya ji jiki, to lahira ainihin ita ce. Allah subhanahu wataala ya tsare mu. To Allah subhanahu wataala yake cewa shi mai yi musu azaba ne ainihin taramuwar gayya, sai a cikin tafsiri aya ta 9 yace balhum fi shakkin min alba'th, su suna cikin shakku dangane da tashin alkiyama, yal'abun suna tawasa istihza'an bika, domin yi maka izgiliya kai manzo alaihi salatu wassalam, fartaqib yace intazirhum ka saurara musu, yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin, randa sama za ta zo da wani hayaki mabayyani yace ai qatil wato wani fari ne, tajdibul ardu wanda kasa za ta bushe gabaki daya, wayashtaddu bihimul ju kuma yunwa tai tsanani gare su, ila anyaran nasu samaa har mutane su dinga kallon sama, ka hayati dukhan bainas samai wal ardi kwatankwacin hayaki ne tsakanin sama da kasa, yabshan nas yana lullube mutane, fayakuluna sai su dinga cewa hadha azabun alim wannan wata azaba ce mai radadi, rabbana kashif anna al azaba ya ubangijin mu ka yaye mana wannan azaba, inna mu'minun mu masu imani ne, musaddiquna bi nabiyyika koko musaddiquna nabiyyaka masu gaskata annabinka ne. Sai mai tafsiri yace hadha min al ikhbar bil ghaibi, wannan yana daga cikin bada labarin abin da yake koye, wa qad hasala kuma abin ya tabbata, fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama manzo tsira da abincin Allah subhanahu tabbata a gare shi, yad'u rabbahu yana roƙon ubangijinsa, wa yaqulu na cewa allahumma ya allah a inni alaihim ka taimake ni akan wannan mushrikai na quraishawa, bi sab'in da shekaru 7 na fari, ka sab'i yusuf kaman shekaru 7 na annabi yusuf, fa amsaka allah al-matara am makkata, sai allah ya rike ruwa daga makka baya sauka, sab'a sinina shekara 7, wa asaba quraishan jahlun ya zama wahala ta samu quraishawa, ishtadda bihim wacce ta tsananta gare su, faja abu sufyan sai abu sufyan ya zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, fa kana ya muhammad yace ya kai muhammad ji ita ta amuru bisratir rahim kaifa kazo kana umanni da sada zumunci, wa inna qaumaka qad halaku kuma duka mutananka sun halaka, fad'ullah ta'ala ka roki Allah madaukaki an yakshifa minhum ya musu wannan bala'i, fad'a lahum bil matari sai manzo alaihi salam yayi musu addu'an neman ruwan sama, fa nazala sai ruwan ya sauka, wastamarra alaihim ya shude ya ci gaba tattare da su sab'ata ayyamin wani 7, hatta tadarraru min kafaratihi har suka cutu saboda yawan saukar ruwan sama, faja'ahu abu sufyan aidan kuma sai abu sufyan ya sake dawo wajen manzo alaihi salam, wa qalaba minhu ya nema daga gare shi an yad'uwa yayi addu'a bi raf'ihi na dauke ruwan, fada'a sai manzo alaihi salatu wassalam yayi addu'a fartafa sai wannan ruwa ya dauke. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sai ce anna lahum dhikra, tayaya amfani da wa'azi zai kasance inda hukumul azabi yayin aukuwar azaba, ai la yanfa'uhumul imanu indahu imani ba zai yi amfani ba idan azabar Allah ta riga ta sauka wa qad jaa hum rasulun mubin alhali manzo mabayyani yazo masu shine bayyinar risala wanda yake da bayyanannan sako thumma tawallaw anhu sannan sai suka juye baya daga barin sa wa qalu suka ce muallamun sai ce bi fathil lami a ce muallam ayu allimuhu ghayruhu wannan sa ne yake sanar da shi alquran alqurani sai ce wa huwa almaf'ul min allama shi wannan yuallimuhu hudin to shine mafuul alquran kai shine mafuul bihi kenan yuallimuhu alquran shine mafuul bihi min allama ala wasal qaddama kaga yuallimuhu alquran hu shine mafuul awwal alquran shine mafuul thani shi da abin da mai tafsiri yake nufi majnun kuma suka ce mai halin ka ne sai mai tafsiri ce fa fi kalamihim tanaqudun a cikin maganganun su akwai tufka da warwara inna man yaqbalu ta'lima domin duk wanda yake karban koyarwa la yakunu majnunan ai ba zai zama mahaukaci ba li'anna qabula ta'lim domin karban koyarwa la yasluhu ma'al majnun ba zai ingantu tattare da mahaukaci ba sai ce inna kashibul azaba mu masu yayi azaba ne anan sai ce ayyul ju wato shine yunwar da suke ciki an kun daga barin kuma zamanin dan wani lokaci kalilan kadan fakashafa fakushifa anhum sai aka yaye daga barin su innakum aidun ku masu komawa gidan jini ila kufrikum zuwa ga kafircin ku fa'adu ilayhi sai suka sake komawa zuwa ga kafirci ka'adatil kufar kaman al'adan kafirai idza nazala alaihim azabun idan wata azaba ta sauka gare su thumma uzila anhum sannan aka janye wannan azaba daga barin su bidu'i nabihim da addu'ar annabin su yauduna ilayhi sai su sake komawa zuwa ga wannan laifi hatta yuhlaku har sai an halakar da su halaka ta gaba daya fa kana sai Allah yake cewa yawma nabtishul batshal kubra dan da zamu yi damka mafi girma sai ce ai yawma nati bi ashaddi azabin wannan da zamu zo da mafi tsananin azaba inna muntakimun mu masu yin azaba ne ta ramuwar gayya minhum a wajen su sai ce wal batshu damka anan huwa al akhdh bi quwwa shine wato tafka da karfi wa qad akhadhahum ta'ala kuma Allah ya damke su bi badarin afilin badar inda ma kutila aktharu ugatihim yayin da aka kashe mafi yawan kangararrun su thumma zakara ta'ala sana Allah sai ya ambaci ma wa qalil kuma misalifa abinda ya faru ga al'ummai da suka gabata misalan domin buga misali luqu'il masa'ib na aukuwan musibu bi sabbil isyan saboda sabon Allah fa qala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون
الله سبحانه وتعالى yace wa laqad fatanna qablahum qauma fir'auna tabbas mun jarrabi mutanen fir'auna kafin waɗannan mutane na manzo alaihi salatu wassalam waja'ahum rasulun karim wani manzo mai tarin daraja yazo musu an addu ilayya ibadallah yace ku saki bayin Allah tattare da ni inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce tattare da ku wa Allah ta'alu ala Allah kuma kada ku yi wa Allah girman kai inni atikum bi sultanin mubin domin ni na zo muku da hujjoji waɗanda suke mabayyana wa inni uzitu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun kuma ina neman tsarin ubangiji na kuma ubangijin ku kada ya zamo kun jefe ni wa in lam tu'minu li kuma idan ba ku yi imani da ni ba fa'tazilun, to lallai ku kyale ne. Kamar yadda muka faɗa a jiya, Allah subhanahu wata'ala so da dama yake gwamaita tsakanin mutane ko kuma kissan mutanen manzo alaihi salatu wassalam da mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam, saboda kamanceceniyar halayya, saboda kusan yanayin dauki ba dadin yayi kama da juna, taurin kan da watsi da gaskiyar da bujirewar sun yi kamanceceniya da juna. Anan hakuri ne Allah yake ba manzo sallallahu alaihi wa sallam, wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, muna kissanta maka kissan manzanni domin mu natsar da zuciyarka, mu tabbatar da zuciyarka, mu kwantar maka da hankali. Duk lokacin da wani abu yake faruwa gare ka, sai ake baka labari ai yadda kaga abin nan, to kafin kai suwa na suwa na suwa na suwa ne duk irin wannan abin ya faru, amma kuma Allah sai ya ba su nasara, to kai ma zaka ji kwanciyar hankali ka gamsu cewa kai ma nasarar za ta zo. To shine Allah yake faɗa wa manzo alaihi salatu wassalam irin abubuwan da aka yi annabawa kafin shi, sai ce walaqad fatanna qablahum, tabbas mun jarraba kafin su qauma fir'aun, mutanen fir'auna, waja'ahum rasulun karim, kuma wani manzo ya zo musu. Allah yake cewa ya jarrabi mutanen fir'auna, wace irin jarraba ce aka yi musu? Wasu malamai suka ce karshen ayar shine ya nuna yanayin jarrabawa, waja'ahum rasulun karim, shine manzo mai daraja mai matsayi ya zo musu, kenan aika manzo zuwa ga al'umma jarabawa ce ta Allah, wanda Allah ya so su da rahama sai su ci wannan jarabawar, wanda Allah bai so su da jin kai ba ba za su ci wannan jarabawar ba. Kuma musamman shi Fir'auna da yake ganin annabi Musa nan fa a gidansa ya girma, alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'altaka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, alam nurabbika fina walidan, kai Musa ba kai ne muka rena a gidan nan kana dan yaro karami, wa labista fina min umrika sinin, ka zauna a cikin mu tsawon shekaru, sannan wa fa'alta fa'altaka allati fa'alta, ka manta aika aikar da kai kai kisan kai muka yane ka, kai nan yanzu butulci za ka yi mana? Kun san kamar yadda na sha faɗa, galibi za ka ga a duniya, in na ce duniya, samun wani abu na rayuwa na matsayi ya zo ya ci zaɓe ya zama waɗan majalisar jaha ko na tarayya, ko ya zo ya ci zaɓe ya zama gwamna ko shugaban ƙasa, ko ko a bashi wani appointment a ce an bashi minista ko an bashi ambasada wani abu dai, to yanzu zai iya canzawa daga matsayin da, zai zama honorable, zai zama ranka ya dade, zai zama kaza da kaza, kowa ya yadda. Abokansa da suka yi wasan kasa sai ga su ta ranka ya dade, amma banda karatu a wannan ba za a sallama ba, in ma yazo yana wani sai ce kai wai yazo shi ne zan malami dan gidan wani ne fa, ba wai shi ba baban sa idan yana da wani nickname sai an fada ba dan gidan malam Barau bane ko dan gidan kaza, wai shi ne wai yanzu ya zan malami kun ji wai wa'azi yake, wato wani abu bambara kai ake ji, amma a ce ga kanan da manyan kamfanoni ba abun mamaki bane, ga kasan ka tafi Abuja ba abun mamaki bane, dubban madaci a iya yi maka. To shine Fir'auna yake goranta mu Annabi Musa alaihi salam, saboda ka kai yanzu ba kana dan yaron nan gidan mu a gaban mu ka girma, ka ci abincin mu, ka sha ruwan mu, muka yi ma tufafi, muka yi ma kaza, kuma wai kai ne wai yanzu ka zo da gaskiya, gaskiya mu za ka fada wa gaskiya, wallahi har yanzu akwai gidadawa masu wannan tunanin, da zai ji an ce wani babban malami ya zo yana wa'azi, ci a to bari mu je mu ji wa'azi, sai ya je sai ce kai ba dan gidan wani bane, kai da Allah zo mai tafiyar ku yau yau shi ya karatu dan yaron da muke sharewa ba jina, ka ji wai shi ne wai Allah ran ba da shi ba wai, haka za a dauka ma'ana baiwa ta addini ita an rera ta, baiwa ta ilimi wannan ba wani abu bane a wajen mutane. To amma ungo-ungo to wannan ita ce magana. Allah ka datar da mu. To shine Allah subhanahu wataala yake faɗa, yake cewa mun jarrabe su. Jarraba ce shi Fir'auna ya ga Annabi Musa a gidansa ya girma, amma yanzu gashi ya zama manzo wanda zai kiraye shi zuwa ga Allah, ya ce abinda yake faɗa na shi Allah ne ƙarya ne, ya rusuno kuma ya karɓa. Wallahi sai gamda katar a wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa Annabi Musa yake cewa laqad alimta kayfa auna kasani ma anzala haula, ba wanda ya saukar da wannan abin da nake karanta maka, illa rabbus samawati wal ard, sai ubangijin samai da kasai. Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa ulwa, suka yi ja'in da sakon Annabi Musa, amma zuciyarsu ta yadda gaskiya ne, amma saboda zalunci da girman kai da nuna isa. To shi yasa yanzu zaka ga a duniyance da uba da kaka da wa da kane da abokin uba duk sun yadda yaro ya koya musu calculator, ya koya musu waya, sai ka ji ya ce da Allah yaro zo dan koya min nan yan dannadannan nan ba ji komai, amma kai yaro zo koya min Fatiha, a ba a wannan ba, ai kai kafin a yafi babansa da ke sallah, shi ke nan kwanci da zai fada. Wallahi wannan ko kun yadda ko ba ku yadda ba, haka ne balfarsa za ku yadda. Kaga mutum ya kira jikansa ya ce da Allah koya min yadda ake Fatiha, da Allah koya min yadda ake alwala, bari in yi alwala ka gana iya. Ina ai sai dai kai yaron a nuna ma baka iya ba, kasan babu abin da ake wa karfa-karfa a duniya wannan irin addini, kowa malami ne, abin sha'awa abin tausayi. Na yi tafiya ne da wani abokina, muna tashan mota, kawai sai wani kira wani ya ce masa wai kai manjar da wajar da, sai wani tsoho ya ce haka Allah ya faɗa cikin Qur'ani. Abokina da muke tafe mahaddacin Qur'ani ne marubuci, sai ce baba a cikin Qur'ani, sai kwarar yaro cikin Qur'ani, Allah ce man jadda wa jadda, ba wani tashi in taimake ka hadda fassara. Wato za ka tausaya wa rayuwar mu, shi addini kowa ya iya, amma an yi da sauran ilimin sai an je an koya. To wallahi wannan ba da mara ba ce, Allah ka ba mu iko mu gyara. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa lallai ya jarrabe su, amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa waja'ahum rasulun karim, wannan karim tana daukan abubuwa guda biyu, ko dai ya zama karimun fi nafsihi ko karimun ala Allahi wan nas, kuma duk haka ne. Allah yake cewa mun aika musu wani manzo mai daraja mai karimci, ko mu ce shi mai daraja ne a kankin kansa, ko mu ce mai daraja a wajen Allah da mutane da baki daya. Annabi Musa duk da ya yi yarinta a gaban Fir'auna da mutanensa, amma sun gamsu mutumin kirki ne mai kamala, sun gamsu cewa cikakken mutum ne wanda babu masaka tsinke da za ka iya bata shi. Kun ga manzo alaihi salatu wassalam a Makka aka haife shi, wasu da ya isa wa sakon Allah kusan sun haife shi nesa, wasu yayi. To amma duk da an haife shi a gabansu, manzo Allah bai taɓa wani abu da aka isa a ce tir da shi ba. Wallahi tun da aka haife manzo alaihi salam har ya bar Makka ya koma ga Allah, da Qurayshawa sun san wani abu mummuna da ya kai kan farce, to da sun tawaƙe-waƙe na cin mutuncin manzo Allah da shi. To babu, kawai sai dai a ce mahaukaci, sai dai a ce mai waka, sai dai a ce mashi mai tatsuniya, shi ke nan iyaka abin da za a faɗa ke nan. To saboda haka a nan da aka ce karim duk ya haɗa haka, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan, mukhlasan, kira a guda biyu, kana mukhlisan huwa wa mukhlisan indallah, shi mai tsantsan ikhlasi ne da shedar Allah, kuma mukhlisan zababbe ne a wajen Allah subhanahu wataala. To nan ma karim din mai daraja ne da girma a wajen Allah, kuma mai girma ne a wajen mutanen garin, a wajen mutanen sa gaba daya, kuma shi kankin kansa mutumin kirki ne. Akwai wanda zaka ga cewa yana da girma a idan mutane, amma ba mutumin kirki bane, ba mutumin kirki bane, amma yana da girma, yana da kurjini a idan mutane, za a tara masa kasa dubban badanci ai masa, amma an yi da ba mutumin kirki bane kuma. Wala Allah saboda jin tsoron sharrin sa za a tara masa kasa, wala Allah saboda abin da ake so a hannun sa sai a tara masa kasa. A daidai lokacin kuma zaka iya samun mutumin kirki a wajen Allah, mutane ba su dauke shi wani mutumin kirki ba, suna ganin shi wani bitacen wanda bai isa a rufe kofa da shi ba, idan bai zo taro ba a san ya zo ba, in ya tashi ba a san ya tashi ba. Akwai kuma wanda Allah zai hada wa biyu, shi kankin kansa mutumin kirki ne a wajen Allah, kuma ya ba shi karbuwa a wajen mutane ya zama mutumin kirki. Duk irin waɗannan akwai su. To shi annabi Musa ya cika duk waɗannan biyu, nagartacce ne, mai matsayi ne a wajen Allah subhanahu wataala, sannan kuma shi kankin kansa mutum ne mai daraja, mai mutunci. Shi yasa anan at-tankirul ta'zim, rasulun karim, wani manzo mai girman gaske. Ko kuma a'a, wala kadafa tanna, ba wai jarabawar aiko manzon ake nufi ba, eh za ta shigo ciki, amma ana nufin an jarrabe su da dukiya, an jarrabe su da babban matsayi. To shi ma wannan babban jarabawa ce. Galibi idan aka ce mutum yana da babban kujera, sai ka zo da wani sako da yake ganin kaman barazana ne a wannan kujerar tasa, to duk nagartar wannan sakon zai yi watsi da shi. So da yawa za ka ga wani ba wai yana inkarin kaza gaskiya ba ne, to amma bin wannan gaskiya shi za ta wukasa da shi, kawai abin da ke gani kenan. Za a rage masa girman daraja idan an karbi wannan sakon. To saboda ka sai ya dinga yakarsa iyayensa, kuma ba zai ci nasara ba. To shi ya sanya, wallahi ba karamin matsayi ba ne da daraja wajen Allah, a ce mutum yana da babban matsayi kuma ya karbi addinin musulunci hannu biyu, wallahi wallahi baiwa ce. In ka duba tun zuwan manzo alaihi salatu wassalam, wanda suka fi zama yan gabadai gabadai a wajen manzo alaihi salam su ne zunzurutun talakawa, har ma irin su Sahibu, irin su Khabbab ibn al-Arat, irin su Bilal. Manzo alaihi salam yana zaune a majalisinsa, su kuma sun zo da kaba, wannan yana saka manafa, wannan yana tukar igiya, wannan yana saka tabarma a majalisar manzo alaihi salatu wassalam, suna jin hadisai, suna sana'o'insu. Wannan ne mushrikan Quraishawa suka kyamata, mu muna manyan mutane, mu zo mu zauna da masu saka tabarma, masu tukar igiya. Suka ce indai manzo Allah yana son haka, sai dai a raba majalisin su daban, majalisin ayyuhan nasu daban. Eh, yawmul lahum wa yawmul lana, su wannan ka sa musu wata rana, mu kuma ka sa mana wata rana. Amma za a yi muna manyan mutane a ce mu zauna da wanda suke ainihin talakawa, kai wasu ma suka ce ka kore su ga baki daya. Shi ne Allah ya ce wa la taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Idan ba su zo majalisar manzon Allah ba, da mai manzon Allah ya ragu, babu abin da ya rage manzo alaihi salatu wassalam, su ne za su karu idan sun zo. Sannan idan sun zo ba su kara masa komai ba, su ne suka mora. Ina fata muna ganewa. To saboda haka shi ne sai wa laqad fatanna qabla maqam fir'auna wa ja'ahum rasulun karim, wato manzo mai daraja ya zo masu a lokacin da suke da katafaren mulki, kuma mulkin da rayuwar tasu ya yi hannun riga da sakon da annabi Musa ya zo da shi. Ka san yanzu inda za a ce mai mulki an zo mashi da abin da dama ya yadda ya gamsu, ai kun ga ba zai tutsu ba, to amma a ce a cikin abin nan akwai dan cin karo da wani abu na maslaharsa to a nan ake samun tata burza a nan ake samun ainihin turziya ai kun ga shi yasa lokacin da Hiraqal yake tambayar Abu Sufyan shi dai Hiraqal kun ga shine sarki na Rome a wannan lokaci yana jin labarin manzo alaihi salamu ya bayyana yana ta so ya samu wanda zai ji cikakken labari kun ga sai aka faɗa masa cewa ga tawagan larabawa sun zo garin sa ma'ana Abu Sufyan da mutanansa sai ce a kira su da aka kira su yace wane ne shugaban ku Abu Sufyan shine sarkin Makka sai ce gane sai ya matso da shi kusa da shi sai yace saura su koma baya hikimar Hiraqal Abu Sufyan yanzu gashi daga shi sai shi abokan tafiya suna baya idan ya faɗi ƙarya su su yi ishara cewa ba haka bane kun bai san wanda ya faɗa ba saboda mutum ne mai wayo Hiraqal sai ce to kai ne shugaban tafiya kuma ka ce kana da dangantaka da shi domin kun ga shi Abu Sufyan sunansa Saha sunan baban Sahar Harb shi kuma dan Umayya shi kuma Umayya ciki ɗaya suka fito da Hashim kakan manzo sallallahu alaihi wasallam wasu da yawan sa kaga suna da alaka mai ƙarfi to sai daga cikin tambayoyin da ya masa sai ce mafi yawan da suke bin sa manyan mutane ne ko kaskantattu sai ce ai duk talakawa da suke bin sa to kun ga tambaya wajen 11 ya masa bayan ya gama ya dauke ta bashi amsa sai ce to na tambaye ka suwa suke bin sa kace talakawa ne to haka nan annabawa dama duk annabawa zaka samu mafi yawa mutane masu rauni masu karamin matsayi su ne suke bin sa za ku ga suke bin su za ka ga kenan yanzu irin su sayyidina abubakar irin sayyidina usman ba su da yawa a madrasar manzo alaihi salatu wasalam wanda suke masu ji koko wanda suke fada a ji irin su mughira walid ibn mughira afwan abu jahal abu lahab duk wa'annan hanshakan babu wanda ya yadda ya miƙa wuya ga manzo alaihi salatu wasalam to shi yasa wasu malamai suka ce a nan da aka ce fatanna an jarrabe su saboda suna da babban matsayi ga dukiya ga faɗa aji yanzu kuma ga annabi an turo wanda zai sauke su gaba ɗaya daga wannan matsayin domin in dai sun bi shi kaga sai sun sauko ƙasa gaba ki ɗaya yanzu akan tabar ba za su koma shi ne akan kujera to su kun ba su lamunta ba to ashe kaga wannan ita ma jarabawa ne to kenan za mu isa dubbe an jarrabe su dukan biyu zuwan manzan da kuma ainihin matsayin da suke da shi din wanda aka je musu da gaskiya mai manzan ya je musu da shi an addu ilayya ibadallah wannan gabar malaman tafsiri sun yi mata fassara biyu ko dai an addu ilayya ma'ana ku bani haƙoƙin biyayya da suke kanku ibadallah ya ku bayin Allah kenan ibadallah sai zama munada an addu ilayya ku bani aran hankulanku ibadallah ya ku bayin Allah kenan ibadallah ya zama maf'ulun bihi to kuma suwaye ibadallah anan sai a ce banu Isra'il domin a afwan kibdawa nake nufi anan kibdawa ake nufi wato kenan ku kibdu mutanen fir'auna ku tara hankalin ku bani aran hankalin ku ku ji sakon Allah wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu an addu ilayya ibadallah ku bada bayin Allah zuwa gare ni anan ibadallah sai zama maf'ul bihi ma'ana fir'auna ya sa an kulle banu Isra'il ana ta'azabtar da su ana ta cutar da su to Allah subhanahu wata'ala sai ya aika annabi Musa cewa to lalle ka faɗa ma fir'auna cewa ya saki banu Isra'ila ya baka su ka tafi da su su je su bautata ma Allah kaga anan ya dade da faɗin Allah subhanahu wata'ala an arsil ma'i bani Isra'il ka aiko ko ka saki banu Isra'ila tare da ni ko ku a cikin qaha فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم أرجئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى cewa fa arsil ma'ana bani isra'il kasaki banu isra'ila su tafi tare da mu wala tu'azzibhum kada ka ci gaba da cutar da su kana musu azaba kada ji ina ka bi ayatin min rabbik mun zo maka da hujjoji daga ubangijinka na tabbatar mutumin da a cikin ku yaje Egypt Cairo yaje Ahram ma'ana pyramid din su wuri ne na tarihi wato zaka ƙara gane zaluncin fara'ina da ake wannan pyramid din har gobe idan kaje suna nan a Misr wato zaka ga bulullukan da aka yi wannan pyramid din wani bulan ya kai girman karaman mota kuma shekara nawa yanzu da barin fara'ina a duniya kuma har yanzu yana nan bai ruguje ba wato irin kaman gasassun bulullukan nan ne wanda fara'ina din akai musu gine-gine wani kabarin sa ne wani kuma wani bukatar sace akai masa wannan to suna daga cikin irin ayyuka da banu sun suka yi wa fara'ina na wannan lokaci an ce ma galibi wanda suka yi wannan aikin ba sa rayuwa in sun gama kashe su ake dan kar ma su zo su fadi irin akubar da akai musu yanzu dan Allah shekara nawa da barin annabi Musa alaihi salam a duniya kusan yanzu annabi Musa alaihi salam tsakanin sa da manzo alaihi salam yafi kusan shekara 1000 wasu ne suke cewa 1000 domin tsakanin annabi Isa da manzo alaihi salam shekara 500 to tsakanin annabi Isa da annabi Musa wasu da ta wajen shekara 1000 to in za ka yi shekara 1000 sai ka ce da annabi Musa zuwa manzo alaihi salam shekara 1500 misali to sannan yanzu muna 1400 da yan kai to sai ka ce wajen shekara 3000 amma gine-gine ga sunan wanda aka yi tun wannan lokacin to saboda irin azabar da yake gana musu to sai aka aiko annabi Musa cewa fa arsil ma'ana bani isra'il to wannan fassarar ta biyu ita ce malaman tafsiri suka fi rinjayarwa saboda ayoyin da na karanta kun ga sun ƙara mata ƙarfi cewa al arsil ma'ana bani isra'il fa arsil ma'ana bani isra'il kenan sai ya zamo ibadallah ibadallah anan ya zamo suwa ake nufi banu isra'il an gane ko saboda ka an addu ilayya ibadallah kenan ka saki bayin Allah tattare da ni ka ba su dama ka bar su su sakata su wala su zo su bautata ma Allah subhanahu wataala to an dai nuna min lokaci dole dai mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gare da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullah
ta assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta farko yake cewa Allah ya gafarta wa malam ta yaya idan mutum ya yi wa wani laifi kuma ba zai iya bayyanar masa irin laifin ba saboda gudun rikici amma kuma yana so ya kai masa
to laifin ba kala ɗaya ba ne abinda malamai suke cewa idan laifi ne na dukiya mutum ya zalunci wani daga cikin dukiyarsa da yaron sa ne ya ta yi masa sata yana ɗan sace-sace yau ya yi sace kaza ya sace kaza to ƙarshe kuma sai ya nadama to ɗayan biyu in Allah ya wadata shi to zai iya mayan masa da wannan a cikin hikima na taɓa faɗa muku misali yanzu a ce wani ya ɗan sace 20,000 ɗin mai gidansa 50,000 100 to wata rana sai mai gidan ya tashi auren da 'yarsa ko ɗansa to sai ya kawo wannan 100,000 ya ce mai gida na ji za a auren da yarinya to ga gudunmuwata shi yana nufin ya biya bashin satar da yi shi kuma mai gida ya karɓa yana murna to anan ya sauke nauyi ya sauke nauyi to ko ya zamo ba zai iya biya ba to anan malamai suka ce ya tahattam sai ya je ya roƙi afuwarsa da gida ka yi hakuri gaskiya halin yau ya taba kama ni wata rana sai akai kaza akai kaza akai kaza amma da Allah kai hakuri kai hakuri to kaga insha Allah idan babban mutum ne sosai ko yayi fada dai bai ce an yafi tunda abun ba wai wani abu zai yi masa ba suka ce idan mutuncin sa yaje ya zubar a wani wuri to ya fada da khairin sa a wannan wurin ya fada da khairin sa a wannan wurin shikenan amma idan wani abu ne wanda yake kila la samaha Allah yana faruwa ba dadin ambata ka samu wani yaje yayi fasikanci da matar wani wani ma makocin sa ne wani ma dan uwan sa ne to anan kare kurkure kada ya kuskure ya fada kada ya kuskure ya fada sai dai ya ta neman gafara Allah ya yawaita sai ya fare matsalar ita ce idan har ya fada to ita wannan matar ya soke daraja ta gabaki dai a wajen mijin karshe sai ya shiga zargin wasu ƴaƴan nasa ma ce eh kaga wancan yaron dama bai kamata bai kama da ɗan gidan shi ma kaza kaza ai rashin sa'a ya ɗan yi kama da wancan ɗin sai ta kawai ɗansa ne ƙarshe sai ya zama auren ma ya rabu to irin wannan in har ta faru ahir kar ka kuskura ka faɗa ka je kai ta tubar ma Allah ka yi wata alkhairi saboda haka ya danganci yadda yanayin laifin yake idan wata ɗan ƙafar unguli kai masa a ɗan wani abu haka to wannan a cikin hira sai ka ce to wani ka san halin zama yadda ya zama akwai rayuwa akwai mutuwa ni dai gaskiya duk wani abu da kai min na yafe ma sai ce ni ma haka to ya bata a rububi shi ke da shi
mai tambaya ta gaba yake cewa Allah ya ƙara malam lafiya amin mai hukuncin in ba wa wani aron kuɗi domin ya yi kasuwa sai na ce masa sai dai duk bayan sati ɗaya ko biyu ya dinga bani wani kaso daga ribarsa kafin wa'adin biyan kuɗin
ya dinga baka wani abu ɗaya daga cikin riba shi ne amsar da yawa akwai masu wannan ragon azancin wai su masu wayo ne saboda haka zai ba karancen 500,000 ko kuma miliyan ɗaya na farko ma anan da ya ce rance ai shi idan ka ba da rance ba abinda za ka samu hadithi ma ya haramta ƙardun jarraman fa'atan duk rancen da zai ja wani abun amfani an haramta shi yasa malamai suka ce in ka ba mutum rance to kada ya je yana siyo ɗan kankana da ayaba yana kawo ma kaka karba kaka karba sai in dama can kafin rancen akwai wannan dama can al'ada ta gudana in ka je ka ɗan ci kasuwa aka samu riba za ka ɗan siyo ɗan abarba ɗan ayaba ka ba da gidansa shi ma haka to ko da ya ba ka rance ko ka ba shi rance wannan ba zai dakata ba amma haka kawai ba abin da yake gudana alkhairi tsakaninku kawai saboda ya ce bashin 100,000 ka kuma sai ya tarki sai ma ɗan zabi in ya je ya ci shawarin ya kawo ba to anan sai ka ce a'a in kuma kana jin nauyinsa to in ka karba sai ka tambaye nawa ne kuɗin zabi yanzu ka yi siyo zabu a cikin wancan kuɗin ran da zai kawo sai ka ce to ka siyo man zabi na kaza so huɗu ka kawo zabi 2,200,000 kenan to kaga yanzu sora kaza nake binka wannan kaga idan aka ce rance kenan malamai suka ce in dai rance ne ka bayar to ba zai jawo wani amfani ba domin shi rance dan Allah ake bada shi kuma dan a samu lada ake bada shi ku duba falalar rance manzo alaihi salam yake cewa in ka ba mutum rance misali kace zuwa rana ita yau 100,000 ka ba shi to kullun za a rubuta ma ladan kai sadakan 100,000 har ranar ta zagayo idan kuma ranar ta zagayo bai da ikon biya yazo ya baka hakuri kace to na ƙara ma sati daya to kullun za a rubuta ma lada kamar kai sadakan 200,000 har ranar ta zo to kai da kake neman wannan lada a wajen Allah kuma kace a baka wani abu to kenan abin da ya kamata ya ce ya ba wani kuɗi a juya barance ba. To in kudi ka ba wani a juya, yadda ya zamo akwai cin riba, haka nan akwai faduwa. In ka ba mutum kudi miliyan 1 miliyan 2 kasa da haka za ku yi kasuwanci, to ba wani wato kudi abin da suke kira fixed amount ba shi ake karba ba, riba nawa dama kafin amma fara komai ka ce to yanzu ni ina da kudi ban yi kasuwanci ba, kai kuma ka yi kasuwanci ga miliyan 2 na ka juya, duk abin da aka samu na riba za a kasa 2 kai rabi ni rabi, ko duk abin da aka samu za a kasa 3 ni mai kudi 2 kai kaso 1, duk abin da kuka yi yarjejeniya shi shari'a take kalla. Wata ran a ci riba 300,000 ya kawo maka 150,000 idan rabi rabi kuka yi, wata ran a ci 30,000 ya kawo maka 15,000, wata ran ma a fadi, amma haka kawai wai ka ba mutum miliyan 1 ko miliyan 2 kai baka yi da asara ba, wai duk wata zai baka 50,000 ko duk sati 2 zai baka 20,000, to wannan riba ce kake karba ba sunan ta riba ba, domin ita riba akwai hawa akwai sauka akwai rasawa ma ga baki daya, wannan shine. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya ganar da mu, Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu damna mai albarka, Allah ka gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu wanda suke rayu, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe, Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisanta sa, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, ka yi mana kyakkyawan ƙarshe, ka yi riko da hannayenmu, ka zama gatanmu, ka ba mu kariya a koda yaushe ya Allah. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله.
akwai ATM cards guda biyu da aka kawo, ɗaya na jari ɗaya na GT bank, wanda yadda ATM card sai zo ya yi bayani ya karɓa.